sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 1 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfilu da kanan labarai.
Wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da mabumai ya kai hadi da kwatar rundunar sojin ruwa na Rasha a tekun Bashar Aswad dake gaba zirin Crimea a jiya Lahadi. Sakatare jiran na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu lokacin da dakarun wazar da zaman lafiya suka bude wuta a Congo. Haka kuma za a ji cewa dabban masu zanga-zanga da suka yi titaki zuwa fadar shugaban kasar Sudan ne yan sanda suka tare suna harba musu barkonin tsohuwa.
Kanan labaran kenan. Masu takarar gwamna a Najeriya sun yi tsokaci akan muhimmancin samar da tsaro da a jihohinsu da ma kasar baki ɗaya idan an zabe su.
Maganar tsaro insha Allah shine mu sa a gaba na farko saboda idan akwai zaman lafiya shine an tattala arziki zai da bayan tsaro Niger State tana cikin jihar ta kun jiha girman filin da za a samu a yi noma za mu sa karfi a magana harkan noma Allah yadda.
To gwamnatin jamhuriyar Niger kuma ta bada sanarwar kara kudin man diesel a gidajen mai a kasar baki daya sakamakon dalilin da ta kira masu nasaba da yakin Ukraine.
Duk mai hankali ya san wannan ba hujja bace ba. Wannan wani salo ne na cema kurin na yaudara kurin a ci gaba da cutar bakauye amma cewar kudin ikirin zai sa a kara kudin mai wani magana ba ta so ba.
To kamar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumar zai gabatar. To amma bari ya fara mana da bada labarin duniya wato kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumar. Wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha dake tekun Bashar Aswad dake gaba zirin Crimea a jiya Lahadi inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce. Yayin da Ukraine ta ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta wani mai kasuwancin sayar da alkama. Kawo yanzu dai babu wani da ya dauki alhakin harin da karamin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol wanda ya tilasta soke bukukuwar ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sai dai kuma da alama babu wani sauyi. Irin waɗannan ƙananan har-haren na iya yiwa aikin ƴan tawayen Ukraine ne a yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014 a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jirgin mara matuki ya bayyana a matsayin kira gida kuma ba mamman ba su da karfi in ji ma'aikatar watsa labarai ta Black Sea Fleet. Birnin Sevastopol dai na da tazarar kilomita 170 daga Ukraine sai dai ba a san inda jirgin mara matukin ya taso ba. Sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka bude wuta a wani lamari da ya faru a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo dake kan iyakar Uganda a jiya Lahadi. Rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya na shirin MONUSCO ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun bude wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba inda ta kara da cewa an kama wasu. Cikin bakin ciki da takaici Guterres ya samu labarin harbin in ji sanarwar majalisar ɗinkin duniya. Sakatare janar ya jaddada a cikin tsararren sharuɗan buƙatar tabbatar da an bibiyi alhakin waɗanda abin ya shafa in ji shi. Bidiyon lamarin da aka yada a shafukan sada zumunta ya nuna wasu mutane aƙalla guda sanye da kakin 'yan sanda ɗaya kuma sanye da kakin sojoji suna nufa ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya da suka tsaya a bayan wani shingen da aka rufe a Kasindi. Dabban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fadar shugaban kasar Sudan ne 'yan sanda suka tare suna harba musu barkonan tsohuwa a daidai lokacin da aka shiga wata na goma na yakin neman zaɓe. Ana ci gaba da zanga-zangar ne mako-mako tambayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 25 ga watan Oktoba wanda ya dakatar da mika mulki ga demokaradiyya tare da jefa kasar cikin rudani. Jiya Lahadi 'yan sanda sun hana masu zanga-zangar isa titin fadar shugaban kasa inda yawansu ya kai tsayin kilomita 1 tare da fitattakarsu daga kan titunan da ke kusa a cewar dan jarida kamfanin dillancin labarai na Reuters shugabannin soji sun ce a shirye suke su fice idan kungiyoyin farar hula sun amince da sabuwar gwamnati amma jami'an siyasa sun nuna shakku zanga-zanga ta jiya Lahadi ita ce ta baya-bayan nan a jerin zanga-zangar da aka yi tun bayan zaman dirshan da aka yi a babban birnin kasar Sudan kafin bukukuwan sallah A makon da ya gabata ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kaiwa wata zanga-zanga da hukumar AFC ta hada hari.
An ji ba kadan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke daɗe shiga wani irin yanayi a game da zaben shugabanni a Julai a matakai da suka hada da 'yan majalisu gwamnoni da ma shugaban kasa mai jagoranci da zai jagoranci kasar a zaben shekarar 2023 mai zuwa. 'Yan takarar gwamna a karkashin inuwar jam'iyyu kamar su APC, PDP, SDP, NNPP da ma PRP sun kara jaddada muhimmancin samar da tsaro a cikin kudurorinsu da suka saka a gaba tun yanzu kafin masu daura aniyar wato yin aiki idan Allah ba su nasara a zaben da za a yi a jihohinsu da suke neman takarar daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani
Jihohin arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma kamar su Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto da arewa maso tsakiya kamar su Niger, Nasarawa, arewa maso gabas kamar su Yobe, Borno, Bauchi da dai sauransu na fama da matsalolin tsaro kuma baya a fannin ilimi, tattalin arziki da kudaden shiga. Talauci, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta da dai sauransu. Waɗannan matsalolin dai ya sanya masu fafutukar ganin an zabi shugabanni dake da kwarewa da masu sanin makamar aiki bayyana muhimmancin duba cancanta da zabar masu kishin al'umma a zaben shekarar 2023 a duk matakan gwamnati ga manya da kananan jami'in siyasar kasar nan tambayar da al'umma ke yi wa masu neman kujerar gwamnati shine menene za su yi na daban idan aka zabe su Sanata Halilu Jika dan takarar gwamnati a jihar Bauchi ne karkashin inuwar jam'iyyar NNPP
a matsayina na matashi wanda kuma na dade ina cikin siyasa ba wanda ya san jihar Bauchi ko kuma ya san matsalolin take ciki kama na saboda babu lungu da saku da ban leka ba na jihar Bauchi tunda nake kakakin majalisar jihar na dan majalisar jihar zo na tarayya na kuma zo yanzu na dattawa saboda haka jihar Bauchi ba da kakawar nake neman gwamnati ba na kawo kwararru wanda sun zo sun fito mana da tsare-tsare yanda zan gudanar da harkokin mulki a jihar Bauchi kama daga security ilimi lafiya yawon bude ido harkar noma da sauransu muna da abubuwa kaman guda 20 wanda muka tsatsara su ta yanda zamu fito mu sa rayuwa ya sauki mu al'umman jihar Bauchi saboda haka ba wani wanda ya san menene al'umma suke bukata kaman dan majalisa
a wani bangare kuwa dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Honorable Muhammad Umaru Bago ya faɗi abubuwan da zai fara yi idan ya samu nasara a zaben shekarar 2023 a jihar Niger.
Maganar tsaro insha Allah shine mu sa a gaba na farko saboda idan akwai zaman lafiya shine a tattalin arziki zai da. Don Allah yadda zamu yi kokari mu tabbatar mun fara ma yanzu tun kafin mu hawo mu fara magagano da wanda ya kamata mu yi yanda za a samu wani mafita a wannan maganar. Bayan tsaro Niger State tana cikin jihar da tafi kowane jiha girman filin da za a samu a yi noma zamu sa karfi a magana harkar noma. Allah ya da ai a maganar gaskiya shine daga zaben fidda wani da aka yi talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shine Allah ya ba nasara to muna ƙara kira da su shine katin zaben su dinnan kada su yada musu barazana su dage su tsaya in Allah ya da zamu zo abinda muke nema wurin Allah Allah zai bamu kuma Allah ya da zamu samu nasara wannan zaben
ko menene wasu ƴan takarar gwamnati a jihohin Adamawa Kano Katsina ma ke cewa a game da kudurorin su ga ƙarin bayani
sunana Dr. Umar Arro ne ne dan takarar gwamnati Jami'an Social Democratic Party SDP Adamawa zan yagi talauci yunwa zan yagi jahilci sannan sata cikin gwamnati duk randa wa'inda aka ba haƙƙin jama'a su rige su suke cin haƙƙin jama'a nan to har abada kasa ba zai samu zaman lafiya ba kuma muna da ideology mu ideology na sai muka fitar da vision and mission namu abinda zamu yi muna da shi a rubuce kuma man ba mu mutanen Adama kuma mutanen Adama sun amince
sunana Muhammad Sadiq Wali ne dan takarar gwamnati na PDP a Kano State 2023 insha Allah ba wai wani abu dan Kano yake nema ba illa ka bashi daman da zai kasuwancin sa idan kai wannan shine zamu samu yaran mu su shiga su samu aiki zancen boko mu zai sauki zancen kudin shiga za a samu ba sai mun ci gaba da dogara da kudin da tarayya take turo mana ba kansa
a bisa jadawalin hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC za a gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 daga bisani a shiga babin na gwamnoni da ƴan majalisun gwamnatin jihohin kasar 36 a ranar 11 ga watan Maris din shekarar inda ƴan ƙasa ke fatan alkhairi ga zaben mai zuwa Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria
Tsagaida Alima Abdulrauf da wannan rahoton Ana tare ne dai da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo na Facebook da kuma Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
A Najeriya, kasar mako guda bayan da wasu sanatoci karkashin inuwar jam'iyyar adawa a majalisar dattawan kasar suka bayo shugaba Muhammadu Buhari makonni shida da ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro ko su fara yunkurin tsige shi da ya kun kujerarsa. Ga dai abin da sanata Halil Jika ya bayyana wa wakilinmu Halima Abdulrauf game da wannan yunkuri.
To gaskiya wannan abu ne wanda ya hana kowa bacci kuma wannan majalisar da na dattawa da na tarayya shine muryar ƴan Najeriya. Saboda duk wani abu da muka tattauna a wannan gurin majalisa ra'ayoyi ne da muryar talakawa da al'ummar Najeriya. Shi yasa muka ga cewa shi wannan abu da muka ji a nan wuri shine makasudin da yasa aka zabi. Aikin gwamnati na farko shine kare dukiyoyi da lafiya da jama'a. To idan gobe mu yi wannan ba babu amfanin zama ma majalisa ba amfanin gwamnati ta kasance gwamnati wannan haƙi ne akan mu shi yasa mu ga cewa dole ne mu sauke shi kuma ta wannan fari da za a yi idan aka duba cewa a gwamnatance akwai sashi guda uku zattaswa shari'a da majalisa aikin majalisa shine kaman aikin limami ko kuma mai yanka dan ya sai ya halatta abu yake juwa dokoki shine yin dokoki in ko mun yi doka dole a bi saboda muna da haƙi ne akan mu bayan mu je mu tabbata da cewa wannan dokan da muka yi an zartar da shi yanda ya kamata shashin zartarwa ko shine executive dan kuma mun samu sa'ansa ko mun samu rashin daidaituwa ko jituwa shine sashin shari'a za su shigo su sasanta su ce waye yayi daidai waye bai daidai ko kuma waye mai gaskiya waye wanda bai da gaskiya to yanzu mun fara shiga wannan yanayi dole al'umman da suka da haƙi akan mu suka zabe mu suka ce ga abin da suke so mu bi shi wannan shine yunkurin da aka fara yi wannan na farko ne so mun
Daruruwan mabiya wani malamin Shi'a mai fada aji sun yi sansani a cikin majalisar dokokin Iraki bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata. Masu zanga-zangar dai sun kudar aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunkurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan Iran na kafa gwamnati mai zuwa a ƙasar. Abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasar Iraki ta koma tsakiya. Lamarin da ya jefa kasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan kungiyoyin Shi'a biyu na Iraki. A jiya Lahadi, zaman dirshan din yayi kamar taron murna maimakon cewa zanga-zangar siyasa ce. Mabiya malamin Shi'a na Iraki, Murtada Al-Sadr, sun yi tarayyari da addu'a da rera taki a cikin majalisar domin yaban shugabansu. Daga ƙarshe an sake bude iyakokin ƙasar New Zealand ga baki daga ko ina cikin duniya a yau Litinin a karan farko tun bayan barkewar cutar coronavirus da ta rufe su a cikin watan Maris din shekarar 2020. An fara bude iyakokin ne ga 'yan ƙasar New Zealand a watan Fabrairu tare da kuma fara sauƙaƙa kullen corona da aka yi. Tsarin sake bude iyakokin ya ƙare a daren jiya Lahadi tare da baki waɗanda ke buƙatar visa. Da waɗanda ke kan takardar izinin karatu yanzu kuma an ba su izinin komawa New Zealand. Ƙasar New Zealand da yanzu haka tana barin jiragen ruwa da jiragen ruwa na nishadi na waje su doshi tashar jiragen ruwan ƙasar. Ɗalibai daga ƙasashen waje sun kasance muhimmiyar gudunmawa ga tattalin arzikin New Zealand ko masu ruwa da tsaki na fatan sake buɗe iyakokin zai sake ba da ƙwarin gwiwa ga makarantu da jami'o'i a duk faɗin ƙasar.
Ta gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar karar kuɗin man diesel a gidajen mai na ƙasar baki ɗaya sakamakon dalilai da ta kira masu nasaba da yakin da ake yi a ƙasar Ukraine. Sai dai tuni matakin ya fara shan suka daga wasu 'yan ƙasar saboda a cewar su abin ka iya ƙara tsinduma jama'a cikin hali na ƙuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Dorénavant, donc, le prix va passer de 538 à 668.
Da yake bayani dangane da wannan mataki lokacin da ya bayyana a kafar gwamnatin Niger, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ce daga yau Litinin 1 ga watan Agusta farashin litar gazuwal ko kuma man diesel ya tashi daga dala 107 da tamma guda na saifa zuwa dala 133 da tamma guda, abinda ke nufin an sami ƙarin dala 26 a kowane lita. Matakin ya biyo bayan karancin man diesel din da yakin Ukraine ya haddasa a kasashen duniya, in ji ministan. Sai dai wani darajin kare haƙƙin dan adam bugo da ƙari tsohon shugaban gidan mai na Mobil Alhaji Salisu Ahmadu ya ce bai gamsu da wannan hujja ba.
Duk mai hankali ya san wannan ba hujja bace ba. Wannan wani salo ne na cema kurin na yaudara kurin a ci gaba da cutar ba kauye. Amma cewar kudin ikirin zai sa a ƙara kudin mai wani magarbata su ba. Har yanzu mamu bamu kai shi ba can waccan kaso duniya ta cikin OPEC wanda suke kula da farashin na hawa ko sabka. An kana da uwa a gindin murhu bai kamata ka kwana da yunwa ba.
Jamhuriyar Niger wacce yake hako da ganguna 20,000 a kowace rana kan ware ganguna 7,000 na tataccen mai domin amfanin cikin gida. Yanda aka sayar da ganguna 13,000 ga kasashe makwabta irin su Nigeria, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin da kasar Ghana. Sai dai yanayin karanci da tsadar man diesel din da aka shiga a waɗannan kasashe a washegarin mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ya tilastawa direbobi da dama ƙetarewa Niger domin cika tankunan motocinsu. Lamarin da ke haddasa dogayen layuka a gidajen mai, saboda haka hukumomi suka yanke shawarar ƙara kuɗin gazuwal kwatankwacin yadda abin yake a ko'ina a nahiyar Afirka, in ji ministan. Ganin irin alakar da ke tsakanin sha'anin sukuri da man fetur da kuma irin yadda abin ke tasiri a kan sha'anin kasuwanci, ya sa magidanta irin su Malam Halidu so manuna damuwa a kan yiwuwar fuskantar hauhawar farashin abinci sanadiyar matakin gwamnatin.
Kare ne ya kamata a dube ta tun da yawan an kara kudin man, kudin motoci suna karuwa. Cikin motocin ne ake dauka abinci a kawo. Masu motoci in sun kara kudi kenan masu dauka kaya su ma dole sai su kara kudi, ba abin da bai tsada yanzu.
Ministan kasuwanci Alkash Alhada ya nanata cewa karin farashin bai shafi man fetur da kalanzir ba. Ya kuma yi tunatarwa akan cewar a bisa ka'ida a kowane wata gwamnati kan sake duba farashin da ya cancanta a sayar da mai daidai da yanayin da ake ciki a kasuwannin duniya. Dama dai tun a makonnin baya aka fara yada jita-jitar cewa wasu makarraban gwamnatin Niger sun fara yunkurin aiwatar da ƙarin kuɗaɗen man fetur. Sai dai a wancan lokaci shugaban ƙasa bai yi na'am da wannan shawara ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Munbarma, kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sabon shirin Ciki da Gaskiya da kan tabo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta bangarorin aiki ko kasuwanci ko riƙe gadon marayu har ma da rashin cika da kawari da sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Hashim Gunan. A shirinmu da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu sha'irai ko mawaƙan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudanar a Zaria, waɗanda suka ce sun ji shiru wajen cika musu alƙawarin kujerun Makka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na APC Bola Ahmed Tinubu. Duk da yake bayan sauraron ƙorafin daga Zulkifli Dogon Bege a shirin da ya gabata, tsohon mataimakin ɗan takarar Tinubu Ibrahim Masari, wanda bai wata-wata ba, ya yi alƙawarin share waɗannan sha'irai kukansu idan Allah ya nuna mana baɗin rai da lafiya. Kwatsam sai ga wanda aka ambaci sunansa da cewa shi ne ake zargi da wakiltar Ahmad Bola Tinubu a taron gasar waƙar bege a Zaria, wato Aminu Suleiman TSO ya tuntube mu ga kuma nashi bangaren labarin.
Malam Aminu Suleiman, a matsayinka na director ko DG na TSO wato Tinubu Support Organization, yi mana bayani menene matsayinka ko menene ya faru wajen alkawarin da ka dauka a madadin Tinubu na bada kujerun Makka guda biyar a sanadiyar gasar sha'irai da aka gudanar a Zaria. Faɗa mana me ya faru ne har aka je aikin aji yanzu gashi ana dawowa ba a samu waɗannan kujerun ba?
Akwai abokina Aminina Sani Sultan zance kuma kamar family ne haka ne uwa, sai ya kira ni ya ce ba lalle Aminu ce yake Allah akwai sha'irai da suke son za su yi gasar Alkur'ani a Zaria, kuma muna san da Allah ran rubuta mu aswazo takarda da kawo ziyara an gaice mai mai mutane da ya su halarci wannan wurin da to babu damuwa. Nake to a kawo lata muka bincika aka ce oga baya nan ya ji bingila. Wannan magana tun lokacin corona ne, baya Nigeria ne gata tun da ai magana addini ne kuma daga northwest ne to bare yanzu in ga ya ci ga tafiya muka shigo jirgi muka kwatarta wannan gaban girma sarkin zazzau. To gaskiya dangantaka ta da gidan Bola Ahmed Tinubu zai je Ingila mai tunan da tun sanitary mutum shi excellency ce ne ce ga Allah ya ma sakin zazzau rasuwa kuma ba mu samu ga jama'a da rasuwa ba. So Allah akwai na wakilce ka na je na samu sakin zazzau kuma na ba da qur'anai guda 40 on your behalf, sannan kuma na yi alƙawarin kujerun Makka guda 5 amma na yi magana da wasu makarabanka ba su na da sunan su ba daga nan Lagos ta za su taimaka su ba da gudunmuwa wannan kujerar aika ji a Doi saboda samu sara. Allah ya san taimako ne muka yi, ba mu niyyar wai wani zalunci ba, muka zo ni shige gaba muka je muka tambaye makaraban shi shi magidansu da yake jagorantar su shi Malam Bashir, na haɗa su ɗaya na haɗa su biyu kuma gaban saboda rajin sunan shi Bola Ahmed Tinubu ko me aka jiya a za ka kawai kudi ne za a je ka ɗauka rasu to ba haka suke ba yana da alheri, amma mu da muke kama ya wuri shi je ma wuri shi Allah ba mu tambaye shi kudi. Wannan abun na so akan matsayin ina ta da shi ina da hanya da zan iya sa a wannan kujerun da wurin makarabar shi kuma na yi wannan bakin kokari na kuma shi Malam Bashir ya sani na kira shi kuma muna niyya je magana kujeri mana da ya zama to idan Allah ya sa akwai hankuri. Ni abin da sani ga malamai ban ya ci a ce abin da aka yi na Allah kuma kiran Allah ne, kuma Allah ya san shi mai gidansu da yake ya sani na kira shi na haɗa su da mutane da suke abubuwan da za su maka yin da makarabai ne manyan mai da suke irin taimakon suke kira daga Lagos State ba abin da mu yi ba, amma Allah ne abai su ba. Amma aka ba da hankuri aka ce insha Allah shekara mai zuwa dan lokaci ya yi za mu je mu tuntuɓe su mu gani ko za a samu, kuma ina ba su hankuri abin da ake yi a yi hankuri a duniya. Allah shi kai mu wata shekara da take zuwa a gani abin da Allah zai yi, kuma don Allah malamai su dinga barin abu ga Allah, ai ya dinga barin abu ga Allah, su dai sun yi masanin Allah saboda malamai ne to su dinga barin abu ga Allah saboda Allah shi ke abu. Amma akwai niyya taimako ne muke son mu yi ba wai ba za mu yi ba, kuma daga rabin ga an cika sunayen su so Allah ya ta hankali. To na gode.
Daya daga cikin sha'iran biyar da muka zanta da shi Muhammad Bashir Salisu ya bayyana wannan fili irin da'i da shauki da suka ji bayan da aka musu alƙawarin kujerar haji.
Suna na dai Muhammad Bashir Salisu Ibrahim, wanda aka haifa a unguwar Tandago, kuma na taso na fara kasida ta yaban shugaba sallallahu alaihi wasallama a tun kusan ina ɗan ƙaramin yaro har zuwa wannan lokaci.
Cikin mutum biyar ɗin nan nawa ka yi ko kuma kowane ne ko ne ba ki fidda ɗaya?
Ni a group ɗin mu na farko na samu kaina ne a group na ta group C, wanda a nan ne na yi na ɗaya. Wa'annan dama group shida ne a group biyar ne shi ne na ɗaya ɗaya ɗin su ne aka haɗa su aka ce kowa mai nasara ne za a yi final. To aka ba mu maudu'i muka yi a musabaka a kai. To shi ne ni da Malam Zarki Fulu muka samu na uku kasancewar da na ɗaya da na biyu da na uku na hudu saboda an samu clashin ne a position na uku shi ne abin da ya kasance.
Yi mana bayani kai ko me za ka ce kan wannan alƙawarin da aka yi muku wanda kuma daga baya aka fahimci kamar akwai sarƙaƙe a alƙawarin?
To ai ka san abin ne gaskiya dai ba yanda za a ce abu ka ji ya zo a yanda ake so a ji daɗi kasancewar duk wanda aka ce a matsayin masoyin shugaba sallallahu alaihi wasallama aka ce masa zai samu wata hanya da zai ziyarci shugaba sallallahu alaihi wasallama musamman aikin haji kuma aka fada a taron jama'a ƴan uwa da abokan arziki suna ta taya ka murna kullun ana ta tambaya kullun mafarkin ka zai wuce haka ba kuma a ce kusan shekara biyu abu bai tabbata ba kaga abu ne gaskiya babu dadi sosai kwata-kwata ba dadi
wato in an duba daga wacce shekaran ta 2020 an samu kalubale na shekara biyu sai banan nan da aka samu aka gudanar da aikin haji aka kammala
eh gaskiya ne to amma ba na gaskiya mun sa rai sosai sosai saboda mu mun san cewa mun ji aranmu cewa waɗanda suka yi alƙawarin nan ba za a samu wata matsala ba to kuma sai aka zo kwata-kwata abun kuma ya zama bai tuka ba sai muka ji gaskiya ba dadi sosai
ko da yake wasu daga hirarrakin da muka yi kafin a kammala aikin haji ne yanzu gashi an gama wannan aikin hajin kuma akwai bayanan da ki tsohon mataimakin dan takara Ibrahim Masare na duba wannan al'amari zuwa badi ya ka dauki wannan bayani
gaskiyar magana idan mu yanda muke so ne kasancewa kaga badi ta Allah ce kuma ba ko feli yawa rai ko ba haka bane mu abin da muke so Allah misali idan da dama ko da dai Allah misali diya ce ta waɗannan abubuwan da aka yi alƙawarin tunda mun san su manyan mutane ne ba kuma za su saba alƙawari ba mu dai gaskiya da mun fi son haka shine abin da ni nake ganin zai fi
dinyar makaho ta nuna a hannunsa
yawa ta nuna a hannunsa ba kasancewar duba da yanayin da abubuwa kaga su manya ne abubuwa su kan yi musu yawa
an mu shi sai rayuwar ki ka dawo zuwa Makka
a ban taba zuwa ba amma kuma ba ni da wani buri a tunda Allah ya yi ni da ya wuce in ganna a wannan waje ban taba zuwa ai ko airport ma ni ban taba zuwa ba ballanta na in je Makka amma dai ba ni da burin da ya wuce haka sai dai a mafarki na zai ba adadi
amma ba wai irin mutum ya rika irin waɗannan waƙoƙi na bege shahara sannan ya zama ko nan airport da nan Malam Aminu Kano ba ka shiga
ai ko airport ban taba zuwa ba an sha dai ɗan uwan mu sha'irai sun jajje to ban samu na je wacce ko guda ɗaya ba saboda matukar yanda nake shaukin abin idan na je ɗin na gaba da ni ɗin ba abin zai daɗe yana yi min abin nan ɗin shi yasa nake ta dai addu'a Allah ya kawo lokacin da zan je in ga wannan waje ne albarka insha Allah
masu sauraro abin da ya sa muka kenan kan wannan batu tare da yin fatan alheri ga Ibrahim Masari tare da yin masa alƙawarin Allah ya bada ikon sauke nauyi yanzu a madadin duk waɗanda aka zama rayuwarsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasir Adamu Alkaya ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya
kuma da lagaida Sarfi sai dai kakai nisa ga kuma takaitaccen labarin duniya
wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha dake tekun Bashar Aswad dake gaba zirin Crimea a jiya Lahadi inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce yayin da Ukraine ta ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta wani mai kasuwancin sayar da alkama kawo yanzu dai babu wani da ya dauki alhakin harin da karamin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol wanda ya tilasta soke bukukuwar ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo da ke kan iyakar Uganda a jiya Lahadi.
Kaman sauraro da takaitaccen labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan wato wani hari da ƴan bandiga suka kai a jihar Taraba suka kashe mutane biyar. Don haka yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada ya kuma bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Malam Zubair Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.